muka ce ma'ana da ana kun mulukan ayye mai da ku ƴaƴa bayan da kun yi fama da irin yanda fir'auna yake bautar da ku inna fir'auna ala filar waja'ala ahlaha shi'a yastarifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa ataakum ubangiji ya ba ku malam yuti ahada abinda bai bada shi ba ga wani minal alamin a cikin halitta wato min minal manni daga darba wasalwa da taranjabin wa falqil bahari da yanda aka kece koge wa gairi zalika da wani wannan wannan ku kawai aka yi wa haka ai mutlaka musawaitawa li anna falqil bahari wal manna wasalwa lam yakul adin gairi domin irin wannan yanda aka bude koge har suka huce ne yanda aka bada darba da taranjabin ba wanda ya samu haka in ba su ba wala li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ba su wannan ba wala hajata hunali tawili bi alimi zamani ba bukata a ce sai an yi tawili da cewa bi halittar da suke zamanin su bi alimi zamani da cewa ana nufin halittar da suke zamanin su amma wasu suka ce ana bukata tawili na irin wannan koda a ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba to amma daga baya ba mamaki a ga irin haka din ga wani wato ya bayyana a hannun wani daga waliyan al'umma wanda ko duk karama da ta bayyana a hannun wani wali to wannan karamar mu'jiza ce ga annabin da wannan waliyin yake bi yanda busiri yake faɗa ne wal karamatu minhum mu'jizatun hadha min nawalikal awliya'u karamun da ke bayyana daga waliyai mu'jizozi ne da ka rasulullah wanda waliyai suka samu daga baiwarka sun samu ne daga baiwarka to ya qaumi
dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
يا قوم النبي موسى cika bada cewa ya ku mutane na udhulillah ku shiga kasa almuqaddasata wadda take abtsarkakewa almudahharata abtsarkakewa ita ce wato ko dai baitul maqdisi ko ariha allati kataballahu lakum wadda Allah ya umarce ku da cewa ku shiga amarakum biduhuliya ya umarce ku da cewa ku je ku shiga wahiyar sham ita ce sham wala tartaddu ko ku ce za ku juya daba ala adbarikum daba ku tanhazimu ku karaya haufal adui dan tsoran abokan gaba fatan kalbi hasirin ku juya kuna masu asara fi sa'iku a cikin duk abin da ku kai ya zama aikin naku ya tashi ba a mamora ba ku more shi ba ku tsaya ku tari waɗannan kafiran ba wani abu bane za su kauce daga gare ku kan ku ce za ku juya da baya to
qalu ya musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
متانن annabi Musa banu Isra'ila suka ce ya Musa inna fiha qawm hakika wannan gari da kake cewa mu je mu fada ai akwai wasu mutane a ciki jabbarina masu manyan jukuna masu karfi min baqaya adi daga ragowa adawa iwala dogayi zawai kuwata ma'abuta karfi masu karfi kware wa inna haqiqa mu lan nadkhulaha ba za mu shiga garin nan ba hatta ya rujo minha sai fa idan waɗannan mutanen sun bar garin dan ya rujo minha in har sun fita daga garin to fa inna dahiluna haqiqa mu a sannan masu shiga ne za mu yadda mu shiga amma suna ciki ba mu ba zuwa ba za mu je mu taru waɗannan ba
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
قال لهم رجلان متم بيسك شيء من إسرائيل من الذين يخافون يقولون دسك جنس ورم مخالفة أمر الله سابع ولمر الله سواي وهما يشوه كالب سوني يشوه shau da kalabu shau ibn nune da kalabu ibn yukana wato ana cewa kalabu ko kalibu wanda shi shau shine aka bai wa annabta bayan annabin Musa shi ya zama annabi a hannunsa ne Allah ya budu wannan garin karkashin jagorancin sa ne har ya zabo da ya tafi zai yaje su yinin juma'a rana ta fi san waduwa saura ka dan ya cigar sai ya zabo rana tana dab da waduwa to kuma su banu isra'ila an hana su yin yaki yinin asaba ko daren asaba shi yasa idan rana ta fadi ba dama ya cigaba da yaki sai ya roki Allah wato cewa Allah ya tsaye da rana aka tsaye da ita shi yasa inda yake ya zo a hadisi ingantacce yayin cewa Allah ya tsaye da rana ga Yusuf sai ya zamo ana manuni ga wannan cewa a ringa cewa ko akwai Yusuf ne shine har Allah ya tsaye masa da rana kamar yadda Abu Tammam yake faɗa fa wallahi ma adri alamu na'imin alamma bina ko alam madina am kana fil qaumi yushu fa wallahi ma adri alamu na'imin alam madina am kana fil qaumi yushu ko kuma ne yake cewa nuruhum zallazi ara amma al qalbi aw ma al qaumi yushu to su wayannan guda biyu a cikin nukaba wadannan guda 12 da annabi Musa ya zaba su ne kawai suka tsaya suka cika alkawari amma sauran 10 sai da suke wa annabi Musa tawaye shi ne malamai suke cewa an dade ana zaɓin mutum 12 a matsayin su zama wakili annabi Musa ya zaɓi mutum 12 amma duk 12 nan da ya zaɓa sun masa tawaye sai mutum 2 annabi Isa ma ya yi kira ya yi shelamanin sariya ilallahi an samu mutum 2 su ne hawariyawa suka ce sun yadda za su taimaka masa abin da yake kira zuwa gare shi amma a ciki su an samu mutum ɗaya da ya tawaye shine Yahuza wanda shi ya yadda wato ya siyar da annabi Isa ko ya nuna inda annabi Isa yake wanda a ƙarshe sai Allah ya jefa kamar annabi Isa ga Yahuza har banu Isra'ila Yahudawa suka kama shi suka tsire sun ɗauka cewa annabi Isa ne inda Allah yake faɗa wa ma kasa lubo ma salabu walakin shubbiha lahum fi wa'innal ladhina salabu fi lafi shiqaqin ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma kasa lubo yaqina bar rafa'ahu Allah ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma lokacin da ake yarjejeniya tsakaninsa da mutan Madina ya ce ku zaɓo mutum 12 a cikin ku su zama su ne wakilan aka zaɓi mutum 9 daga Hazraju mutum 3 ko daga Aus to su ko wa'annan na manzo sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu sun cika ba a samu ɗaya a cikin su da ya zama bai cika ba dinnuka ba wadannan na manzo sallallahu alaihi wasallama sun cika shi yasa busiri yake cewa yo ai wayannan manyan manzanni a sahabban da suke da su a mabiyan su manya da suke da su ba su da wanda za su yi tinkaho da shi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da wayanda zai tinkaho da shi a cikin sahabbai mali isa wala mali Musa wala li Isa hawari yunati qaumihim wala nuqaba'u bi Abi Bakr alladhi sahala an-nas bihi fi hayatika al-iqtida'u kai duk mutananka masu cikawa ne da alkawari shi yasa ba wanda yake batacce irin wanda zai zo daga baya wayannan zababbin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallama ya dinga cewa ya kama su da laifi ko ya kama wani a cikin su da laifi bayan tsayawa da suka cika cikawar da ba a same ta ba daga wasu mabiya wani annabi ba a samu irin wannan ba daga mabiya wani annabi gaba daya to qalu fata qalbi wasri qalu ya musa annabi ya kawo jabarin wa inna lana rula ta rujumina fa in yarjumina fa inna dahilun qala rajulan min allazina yahafuna wa ma sha wa kala min annukaba suna cikin nukaba wa allazina ba asu musa wanda annabi musa ya aike su yake shi a walin jababila nan su gano halayen wayannan manyan mutanen an amallahu alaihi masu Allah ya musu ni'ima bil ismati ya kare su fa kata ma matsala alai suka boye abinda suka tsinga kansa min halin daga halin mutanen garin nan illa an Musa ba su fada wa kowa ba sai annabi Musa mai lafiyaki ya tunuka ba isa banin dagowar nukaba un fa abshaw suka yada fajabnu wannan ne ya kawo banu Isra'ila suka ringa jin tsoro suke cewa su ba za su iya shiga ba wayannan mutane biyan suka ringa cewa da banu Isra'ila udulu alaihimul baba ku je ku shiga kofar garin gare su babal gare su kofar garin wala ta shawu ko ku ce za ku ji tsoron su fa inam azsal dan jukuna ne bila kurube ba zakata ita ku shi ko karfi a zuci ne ba a jiki ba duk karfin jiki in ba karfin zuciya sai ya zamo a kawai kamar yadda duk makami in ba gwanin sarrafa shi ba mai karfin zuciya sai ya zamo ba komai bane إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهم من إذا التقى الجمعان تقوبي مكاني ينا أيكيني إن يدمو الله يسا يوهاتا هنو واندي كجاري ميقواني واندي كميصدو كانتكا ياسن يسا يترى أبو كانقابا أما دكرة فانتقوبي إن يدمو يوهاتا هنو واندي با قلبي تاردشي با قلب ري تاردشي با دبارة تاردشي أي سيجيفا ko da mata mun ma a hannunsa amma a zo a ci shi ko ai masa bannan ma irin yanda ya afko shekarun baya hijira ta 1966 sannan ana ganin Misrawa sun yi tanadi ga manyan jiragai na yaki na a zo a gani wanda Isra'ila ba sannan ana ganin ba ta da kamar su amma saboda ita Isra'ila ta yi tanadin mutane ta yi tanadin gwanayen yaki suka fake Misrawa suka zo lokaci ɗaya suka lalata jiragen musamman nan ma gaba ɗaya a ƙasa ba ɗaya a ciki da ya miki ba ɗaya ma da ya tashi ana ƙasa ne duk aka gama da su aka raga-raga da su a kwana shida suka gama da Larabawa kaga saboda rashin sadaukantaka barin tsarin da aka ɗora a kai shi yasa waɗannan mutanen da ake da kuke jin tsoronsu jukkuna ne ba zukata kun faɗa musu zanzan nan za ku gama da su kai za da hantu in kun shiga ka fahimta kun galibi hakika ku masu rinjaye ne akan su kala zalika yushau da kalabu sun faɗi wannan magana ta yakuna dan sakan gancewa bi nasrillahi da taimakon Allah wa in jazi wa adili da cewa ba makawa ubangiji zai gaggauta alkawarinsa dan Allah ba ya saba alkawari wa da Allah la yuriful lahu wa ada walallahi fatawakkalu ku dogara ga Allah in kuntum mu'minin matakan dai ku mu'minai ne in dai ku mu'minai ne to ku dogara ga Allah ai ba da tartibil asbab amma fa sai kun tsara duk sabubba dan hanyar da ake bi ai nasara ku tsara ku zo da ita yanda ake bi din amma fa wala ta tamidu alaiha ka ku dogara akan ta fa inna hagaru mu'assiratu nan ba mu'assiratin nan ba ta da wani tasiri taimako na Allah ne tabaraka wa ta'ala wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim wa man nasru illa min indillahi inna allaha azizun hakim
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
قالوا بنو إسرائيل تدعون الراشين ديوشو دكالب سكيبس sai suka ce ya Musa inna lana fulaha abadan sani fa garin nan da kake cewa mu je mu hada ba inda za a yi shige ta har abada ba mu ba shiga ta mada mu fiya matakar waɗannan mutanen suna cikin ta fa sabanta rabbuka faqatila shi yasa da kai da ubangijin ka ku je ku yaƙe su inna hauna qaidun ga ma'anan a zaune anil qitali ba mu ba yaƙi waɗannan za mu fada wa da yaƙi ai sun fi karfin wato suka fada wa annabi Musa haka shi yasa to abinda suka fada ga manzo sallallahu salam daga baya ai ba abun haushi ba abun a ji haushi bane dan sun faɗi fiye da haka ma ga annabin su kala
qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin
kala Musa annabi Musa yace hina idan ayayin nan ya ubangiji inni la amliku illa nafsi ni kam yanzu lamarin al'umman nan yafi karfi na ban mallaki komai ba sai kaina dai na sanya zan yi wahi sai kuma dan uwa na shi na san na faɗa masa ga yanda za a yi haka din zai wala amliku ghayrahuma ban mallaki wani su ba fa ajburahum ala da'ati balle a ce zan musu dole musu sai sun bi ni fafruk bainana ya ubangiji ka shiga tsakaninmu ka raba tsakaninmu bainal qawmil fasiqin da mutane waɗanda suke kangararru Allah ka shiga tsakaninmu da mutanen nan waɗanda suke kangararru waɗanda mu ma yanzu mun addu'anmu Allah ya shiga tsakaninmu da duk wanda yake kangararre Allah ya shiga tsakaninmu da kafiran nan da macuta masu cutar musulunci Allah kare mu sannan da sai ta shiga
أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
قال ومنجي سبحانه وتعالى يتدى النبي موسى قال تعالى له ومنجي سبحانه وتعالى يتدى النبي موسى فإنها أي الأرض المقدسة وأنك أساوى تكذ ركككيا محرمة عليهم أبا حرم تشغتني قبنو إسرائيل أنها نسو أن يدهلوها su shige ta, ma'ana ba za su samu damar shiga ba. Da a ce da Allah ya umarce su da farko kai tsaye cewa ku zo ku shiga garin nan, sun yi haka din, to da sun yi nasara akan mutane, da sun yi nasara nan take akan mutane. Amma saba wa Ubangiji da suka yi, da suka tsaya ta wurin kai, wannan ya jawo aka ce ba su ba shiga garin iyaka shekarun nan da za a fada 40 sanata, shekaru 40 yatihuna fil ardi, suna dimuwa a duniya a bayan ƙasa. Wato tayi shi 40 din ya zama zarafi ne ga muharrabatu, wato hana su shigar da za a yi kwana 40, shekara 40, sai ya zama kenan za a yi 40 sanata din nan zarafi ne ga yatihuna, wato sai ya zama a yi waƙafi kan alaihim din. Qala fa innaha muharramatun alaihim, sannan 40 sanatan yatihuna fil ardi, wato za su ta dimuwa a bayan ƙasa har shekara 40 ba za su shiga ba. Wai ta tsaka farasiya ƙasar nan da Banu Isra'ila suka dimauta a ciki, tsawanta kamar farsahi tara ne, tsawanta farsahi tara ne. Qala Ibn Abbas, haka Abdullahi Ibn Abbas ya faɗa a falatasa, kada kai bacin rai ta hazan, kada kai bacin rai alal qawmil fasikin, musa mutanen da suke kangararru. Wa zalika, wannan kuwa abinda yasa aka faɗa wa annabi Musa wannan magana, annahu nadima, cewa annabi Musa yayi nadama bisa addu'a da ya musu mummuna, da yace fabruk baydana wa baynal qawmil fasikina, sai aka ce da shi kakkai bacin rai akan haka, domin sun cancanci hakan, sun cancanci wannan addu'a mummuna da kai musu. Wa mata wa ruwaya, an ruwaito annahum, cewa su kanu yasiruna al-laila, sun kasance suna tafiya tsawon dare, jadina, suna masu kokari a tafiyar, amma idan gari ya waye sai ga su sun bullo inda suka fara tafiyar da daddare, kuma sai su ce to ba za su yi ne suna tafiya, su yi tafiyar har idan rana ta wadi, sai su ga sun dawo inda suka fara tafiyar da safe. Haka suka tai hankatan kararo har suka kare kulluhum gaba ɗayansu, sai wanda bai kai shekara 20 ba, aka ce wa kanu 600,000, su 600,000 ne. A sannan Banu Isra'ila suna 600,000. Wa mata Harun, annabi Harun da shi da ɗan uwansa annabi Musa duk sun mutu fitihin a wajen wannan ɗimuwar. Wa mata Musa ba da Haruna bisanati, annabi Musa ya mutu bayan mutuwa annabi Haruna da shekara ɗaya. Wasu a wata ruwayar aka ce annabi Musa shine wanda ya mallaki Sham, Yusha'u shine mai jan rundunarsa, ya rayu a Sham zamani mai tsawo. Annabi Musa ya mutu a nan, ba a san ina kabarinsa yake ba. Ruwa ce guda biyu a game da inda shi annabi Musa ya wafati, an ce annabi Musa da Haruna sun fuskanci jeji, sun yi tafiya a jeji su biyu kadai. A wannan jejin da suka shiga, sai Allah ya kaddara annabi Harun ya mutu, dan uwansa annabi Musa ya binne shi, sannan annabi Musa ya koma wajen mutanensa, suka ce da shi kashe shi kai idan kaga mun fi son sa. Annabi Musa ya kaskan da kai zuwa ga Ubangiji, sai Ubangiji ya yi aike ga annabi Musa cewa ka tafi da su zuwa inda kabarin Haruna yake, zan tashe shi. Sai annabi Musa ya tafi da su wajen kabarinsa, ya yi kiransa, kai Harunu. Sai annabi Harun ya fito daga kabarinsa yana kakkaɓe ƙura daga kansa. Annabi Musa ya ce da shi, ni ne na kashe ka? Ya ce ba kashe ni kai ba, sai dai mutuwa ta yadda kowa yake mutuwa haka ne ma na mutu. Annabi Musa ya ce da shi, to koma makwancinka. An ruwaito cewa annabi Musa ya fita ya karya hajata don ya biya bukata, ya wuce wasu jama'a daga mala'iku suna haka wani kabari, da bai taɓa ganin wani abu mai kyan kabarin nan ba, bai ga irin abin da yake cikin kabarin nan ba, na daga kore wannan rati da kyau walba hajati da katarwa. Ya ce da su, ya mala'ikun Allah, liman liman tajiruna hadha al-qabr gara ne liman tajiruna hadha al-qabr ga kuke haka wannan kabarin suka ce ga wani bawa a karimin al-arabi mai girma a wajen Allah yace kai lalle ko bawan nan da ake kawo kabarin nan yana daraja babba a wajen Allah tunda nake ban taba ganin kabari mai kyau ba kamar wannan mafi kyan kuma kwanci sai mala'ikun Allah suka ce da shi ya zababban Allah ya wanda Allah ya zaba kana son a ce kabarin naka ne yace nayi burin haka suka ce da shi to ka sauka man ka je ka kwanta a ciki ka fuskanta ga Ubangiji ka roki Ubangiji yace sai mai ruwa yace ko manzo yace sai annabi Musa ya sauka a kabarin nan ya kwanta a cikin sa ya fuskanta ga Ubangiji sannan yayin numfashi mafi saukin fitan numfashi Allah ya karbi ransa sannan mala'iku suka maida turbaya a kansa wasu suka ce mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi Musa da tuffa daga aljanna ya sheke ta sai faka barallahu ruwa wa Ubangiji ya karbi ransa ya an ce a wata ruwayar an ruwaito cewa mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi Musa ya ce da shi ka amsa umarnin Ubangiji Allah ya umarni in karbi ranka don karbi ran naka annabi Musa da ji wannan sai ya mare shi ya same shi a ido fafaka ha sai ya cire idanun mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa ya ce ya Ubangiji ka aike ni zuwa bawa ba ya san mutuwa ga shi ya cire min ido ya ce sai Ubangiji ya mai masa da idanunsa ya ce da shi ka koma wajen bawa na ka ce da shi alhayatu turidu so kake kada da duniya rayuwa ta duniya kake so idan kana nufin rayuwar duniya ne to ka dora hannunka a bayan sa ware ce duka iyaka abinda hannunka ya rufe daga gashin wannan san za ka rayu a wato kowane gashi daya shekara guda shi yasa an ka rufe gashi dubu ma za ka rayu shekara dubu a duniya sai annabi Musa ya ce to bayan na gama wannan rayuwar fa kuma me zai faru Ubangiji ya ce da shi sannan ka mutu ya ce to inda haka ne gwamma ma mutu a yanzu a kusa sannan kuma ya ce ya Ubangiji adini ni minal ardil muqaddasati ka kusata ni daga ƙasa a batsarkakewa ko da gwargwadon jifa da dutse ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ina wajensa da na nuna muku kabarinsa daura da dutse nan ga yashi wanda yake ja warwat fadai aini malakil mauti ce warwat da aka ce annabi Musa ya cire idanun mala'ikan mutuwa malamai sun yi bayanai da yawa akai mun kaddara cewa ta zo wanda din ta zo din kuwa a hadisin da yake tabbatacce malakil mauti cire idanun mala'ikan mutuwa fafaka wa aini malakil mauti cire idanun mala'ikan mutuwa yana da kibance-kibancen annabi Musa domin mala'ika a sura ba ta hukunci a kansa shi mala'ika in bayyana wata sura daban ba ta mala'ika ba to don kaiwa wannan surar da ya bayyana a ciki wani abu shi jikinsa yana nan kalau wannan sura kawai kaiwa ba kamar aljani ba aljani yana iya tasawuri amma in ya tasawuri da wani abu ka taba wannan abun to ka taba jikinsa ma na aini idan aljani ya zo a sura kare ka datse a kafar karanta gaba to ka cirewa aljanin ainihin hannunsa ma na asali haka duk abin da kaiwa wannan sura to ta taba hashi amma shi mala'ika wannan sura kawai kaiwa jikinsa na asali yana nan yanda yake ba abin da ya taba shi ba a ce da mu ba ai wannan laifi ne wanda yake ba daidai ba dan za mu ba da amsa da cewa wato shi ya cire ainihin suran ne da shi mala'ikan ya bayyana a ciki la suratul asliyati ba ainihin sura ta asali ba وقصده بتلك الفعلة أبن أن موسى يكي نفي دي هكذا نايه يهان ملائكا دقيتي جيو ممني بذيات أسورة ميبان صورة شو آياك ما تجين زواج ممني دعيل وانا سورة ميبان صورة وين دم على موسى كي بياني أكو وانا وجه وكان رحمة اللهما wannan dima da ta samu ne Isra'ila sun san zama rahama ce ga Annabi Musa da dan uwansa Annabi Harun wa azaba lil ulaika azaba ga su wannan min haisu sayri irin wannan tafiya da suke wa gadan amallahu alaihim fitih hakika ubangiji ya yi musu ni'ima a wannan wajen dimuwar tasu bini amin azimati da nemomi masu girma yana daga nemomin cewa sun kai wa Annabi Musa karar abin da suke ciki na daga yunwa da kuma rashin tufafi bada Allah ta'ala Annabi Musa roki Allah ya sauka musu da darba da taranjabin ya ba su daga tufafin sawa abinda ya ishe su kowane ɗaya daga cikin su shi kadai aka ba aka masa rigar ko tufafin irin yanda zai masa daidai suka kai wa Annabi Musa ƙarar kishirwa sai Annabi Musa zo da wani dutse daga dutsen Turo ya kasance yana dukan wannan dutsen da sandarsa idanun ruwa 12 su fito daga wannan dutsen yadda aka faɗa mana a cikin suratu Baqara ko nan gaba za a faɗa a suratul wato al-A'raf cewa wai zai tsaye Musa le qaumihi fa qulna rabbi asakal hajara fa fajar min husnata ashrata ayna dan ko da faɗa fa bajar sat min husnata ashrata ayna wa shakaul har sun kai karar zafi cewa zafi yana damun su ubangiji ya aika musu girgije ya zama yana musu rufe yuzallahum yana musu inwa wa zallana alaikum al-gamama min nuri wani al'amuri na haske yana bayyana yana basaka musu da daddare a hagashin su kuma ba ta tsawo in aka yi musu haihuwa sai ya zama yana da tufafi dan yana da tufafi kamar farji da zai ƙara tsawo idan yaron ya ƙara tsawo yana lota gwargwadonsa yaron yana ƙara girma tufafin ma yana buɗewa a show islam show ibrahim radiya Allah ta'ala yake cewa wannan hadisin same shi ne albarkacin abutarsu ga Annabi Musa da dan uwansa Annabi Harun shi yasa duk lalacewar bawa amma in ya hada zama da mutanen kirki to sai ya amfana da wannan zaman da ya dace kamar yadda su kuma Annabi Musa da Annabi Harun tare da su aka samu wannan dimuwa a wajen har ta kai jallin ma'anar suka mutu shi kuma dan a nuna mana cewa duk irin kirkinka in ka hada zama da mutumin da yake ba na kirki ba to wannan zaman da kai da shi sai ya rage ka sai ya rage ka shi yasa koyaushe me akan bawa yi kokarin hada zama da mutanen kirki saboda matukar hada zama da mutanen kirki wannan zaman da su sai ya amfane shi a dai wani hali yake kuma yi kokarin rabuwa da miyagun mutane saboda matukar hada zama da su wannan zaman sai ya cuce shi duk irin matsayinsa ya zauna da miyagun mutane sai wannan zaman ya rage shi ta wani wajen kamar ayyan shi yasa lalle a rayuwa ai kokarin hada zama da mutanen kirki wanda zai zaburar da kai ka bi Allah la tashab man la yunhiruka haluhu wa la yadulluka ala allahi maqalu yanda ibn da Allah yake fada a hikam to wasala Musa annab Musa ya roki rabbahu ubangijin sa inda mauti yayin karban ransa an yudniyahu ya kusata shi daga kasa a batsarkakewa gwargwadon jifa da dutse gwargwadon da za a yi jifa da dutse ayyukarribahu ayyu kusata shi min al'ardi mubarakati daga kasa mai albarka ayyu dufana bi qurbiha ay abin ne shi a kusa da ita da kauniha mudahharatan mubarakatan dan zama wata a batsarkakewa a bayyuwa albarka za a fahimta daga wannan cewa mutum ya kamata gare shi ya kirdadi binnewa a ƙasa mai albarka a kusa da annabi ko wali ba ta yi ƙoƙari a binne shi a kusa da wani annabi daga annabawan Allah ko wani wali daga waliyan Allah abin da yasa Annabi Musa bai roƙa a fili ba cewa shi abin ne shi a ƙasar nan mai tsarki dan tsoran kada a gane kabarin sa fa ta tuna bihin nasu mutane su tuna da shi mutane su tuna da shi to ba na ubangiji ya kusa da shi kamar sai hadisi yanda yake azu hadisi wani bi a yushau an ba annabi yushau annabta badal 40 bayan wucewa shekarun 40 nan wa umira bi kitalil jabbari da aka umarce shi da yaki mutanen da masu karfi ya tafi da wanda suka rage daga banu isra'ila zuwa gare su ai wahum auladuhum sunni ayin su allazina lam yulqul 20 sanatan hin ahdil misaqi wanda basu kai shekara 20 ba lokacin da Allah ya riƙe alƙawarin nan akan su wa qatalahum ya yake su ruya an ruwaito cewa ubangiji tabaraka wataala nabba'a yusha ya ba annabi yusha annabta bayan mutuwar annabi musa ya ba su labari annabi yusha ya ba banu isra'ila labari cewa ubangiji tabaraka wataala ya umarce su da cewa su yaƙi waɗannan manyan mutanen na saddaku suka gaskata yusha kuwa suka yi caffa da shi bi bani isra'ila sai annabi yusha ya fuskanta da banu isra'ila zuwa ariha yana ɗauke da akwatin alkawari ya kewaye da garin ariha 6 har wata 6 yana yaƙi bai samu nasarar bucin garin ba sai a wata na 7 ne suka bude ta suka samu suka shiga garin suka yaƙi manyan mutanen nan suka karya yaƙi manyan mutanen nan suka yi dim gare su suka shige su ba zato ba tsammani suna ta kashe su isabatu min bani isra'ila jama'a da yawa daga banu isra'ila sun kasance suna haduwa a ƙauyen mutum daga jababira na suna dukanta wannan yakin ya faru ne ranar juma'a minhum baqiyatun sai ƴan ragowa suka rage daga jababira wannan rana tana dab da faduwa in ya so kenan sai daren asabar da shigo sai annabi yusha ya ce ya ubangiji ka dawo mana da rana ka dawo min da rana ya ce da ranar ke dinnan kina cikin bin Allah abinda Allah ya ce ki shi kike wa ana fi datla ni ma ina cikin bin Allah ya ce da ranar ta tsaya inda take kar ta kara gaba ya roki wata shi ma ya tsaya kai ya fito har sai wato ya yi nasara akan maƙiyan Allah kafin a ce daren asabar ya shigo aka dawo masa da rana aka ƙara sa'a guda a yi ne har sai da ya kashe jabadira wannan gaba ɗaya tun mata taba'a mulukar shami sannan annabi yusha ya bibiyi sarakunan sham ya bi su da ɗaiɗai da ɗaiɗai ya kashe malikan sarki ya 31 a hadan wasalasina a hadan wasalasina sarki 31 har yarin jaye bisa baki ɗayan ƙasar sham sham gaba ɗaya ta koma ta banu isra'ila umma lahu ya raba ma'aikatansa a sassan sham sannan yusha ya mutu aka binne shi a jabal ibrahim shekarunsa lokacin da ya mutu yana ɗan shekara 126 tafiyarwarsa lamarin banu isra'ila bayan wafatin annabi musa shekaru 27 yayi yana tafi da lamarin banu isra'ila shekaru 27 yayi shine mai tafi da wato banu isra'ila to wukufan lahu shams wa kana yawmal juma'ati ya yake su ne a ranar juma'a wukufan lahu shams an tsaye masa da rana sa'atan sa'a guda hatta faraga min italim har ya gama daga yakin da yake yi da su rawa ahmad imam ahmad ya ruwaito fi musnadi a musnadin sa hadisin da yake cewa inna shamsa haqiqa rana lam tubas ba ta batsare ta ba ala basharin dan wani mutum illa li yusha sai ko ga annabi yusha da ya sare ila baitul maqdis da ranar da ya tafi zuwa baitul maqdis to shine aka tsare ai kaula yusha ai kafin annabi yusha wailla in ba haka ba fa gado bi sa dan rana an tsare ta ga annabi mu marata ne har sau biyu na farko ranar ganuwa yina shugila lokacin da aka dauke masa hankali da shi da sabansa daga sallar asar har sai da rana ta fadi ubangiji ya dawo da ranar ga manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da ya sallar al'asr sai kuma safiyar daren isra'i daren da aka isra'i da shi yayin da Allah ya saurari zuwan ayarin mutanen makka marratan an kara cewa akwai wata rana da aka dawo da ranar ga sayyidina ali dan abi talib yayin da Allah ya bacci ya dora kansa akan cinyar sayyidina ali alali manzo Allah bai riga ya sallar al'asr ba al sayyidina manzo Allah bai farka ba sai da zama rana ta fadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji hakika ali yana cikin biyayya gare ka da biyayya ga manzanka shi yasa ina roƙonka ka dawo masa da rana har sai yayi sallar al'asr to
واتلو عليهم نبا ابن ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين
واتلو يا محمد عليهم كرنت يا محمد صلى الله عليه وسلم على قومك لمتاننك نبا ابن ادم باكو لاباري نائن النبا ادم غدا بيو Kabila wa kabila su ne da kabila wannan wato an adabta kissa ne ba sau ta kissa ai uskur ma kami mani isra'ila ka ambaci abin da ya faru daga wani isra'il watulu alaihim na ba'abu na adama ka karanta mutanenka kuma labarin ƴaƴan annabi adam guda biyu da yawa dai daga malamai sun ce ƴaƴansa ne na cikinsa amma akwai masu cewa a'a ba wai ƴaƴansa ne na cikinsa ba to in sun raba qurbana bil haqi ka karanta musu ko da gaskiya karantawar wadda take mai gaskiya wato in sun raba qurbana wato an ce da habila da kabila shi habila huwa sa'idu shine wanda ya azurta almaqtulu wanda dan uwansa kabil ya kashi kabilu ko shine tababban alqatilu wanda shi yake san kai zahirin ayan nan tana nuna cewa a su da kabila da habila ayan annabi adam ne na cikin sa wannan magana ko ita ce tabbas kada ubangiji a cikin abin da zai zo ya karfafa haka ya ce fa ba a sallah gura ba ubangiji ya aiko hankaka shi yasa kafin sannan ba a samu mutuwa a nan duniya ba shi yasa suke bukatar su sanya zasi ya shi kabilin zai yi da wannan dan uwa nasa da ya kashi wakila wasu suka ce a'a ba wai ƴaƴansa ne na tsatso ba bari mutane ne guda biyu daga banu isra'ila me yasa masu tafi akan wannan kaulin suka tafi akai saboda ubangiji ya faɗa a ƙarshen wannan kissa min zalika katabna ala bani isra'ila fil kitabi annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya faka annama ahya an-nasa jami'a amma zance na farko a ce ƴaƴansa ne na tsatso shine zancen da ya fi zamowa ingantacce wa kabilu kabilu shine farko a cikin ƴaƴan annabi adam kabilu kuwa an haife shi ne bayan kabil da shekara guda duk wannan haihuwarsa ya kasance ne bayan an sauko da annabi adam zuwa nan duniya da shekaru 100 da shekara 100 wani kaulin aka ce shi kabila shi da ƴar uwarsa an haife su ne tun a aljanna amma sai da ta hawa ma fi su bata ga wa manjanta ba wala saboda ko rashin lafiya ko jinin biki lahuma dan haihuwarsu amma rugoi ayan annabi adam kabil ari an haife su ne a nan kasa wannan ne yasa kabilu yake yin alfahari akan habil yana cewa da shi ni ne dan aljanna kai ko a duniya a nan kasa aka haife ka ashe na fi ka kenan hasulun wannan cewa sai da tuna hawa'u ta haifi da bayan wato ta haifi ƴaƴa ga annabi adam har ciki 20 a kowane ciki ana samun namiji ɗaya mace ɗaya ta kwaye ta haihuwa har sau 20 shikenan sai aka samu maza 20 mata ma 20 yayin da Kabilu ya kashe Habila sai mazan ya zama sun ragu anilinas daga adadin matan sai Ubangiji ya azurta wa annabi Adam ɗansa Shisu abin da ake nufi da Shisu kyauta ta Allah shi ne ma'anar Shisu kyauta ta Allah ko baiwar Allah sai ya zamo a sannan mazan da matan suka koma daidai mazan suka koma 20 matan ma suka koma haka to ko suka koma duk 21 to bilhaqi da gaskiya aljaru wal majrur jari da majrurin ya tabbata an yakuna mutalika mazufin sifata lil masdarin mahzufin taqriru utul tilawatan mutalabisatan bilhaqi aw halu min fa'ili utul ay utul alay ma hada kauna ka mutalabisan bilhaqi ay sirge aw halu min al maf'ul wa huwa naba'a ay utul naba'ahu ma hada kauni mutalabisan bilhaqi wa kullun sayyi ko ce daga ma'anoni uku nan aka ce za a ba kalmar nan bilhaqi jari da majrurin nan daidai ne ko dai zamo yara ta da safafe wato kamar an ce utul tilawatan mutalabisatan bilhaqi ya zama amsa nasaba ba su cewa maf'uli ne mutlaki ko ko ya zama hali to kuma ya zama halin ta ya zama daga fa'ilin utulu wato halin kasancewar ka ko karatun naka mai cudanya da gaskiya ta yi kuma ya zama wato hali ne daga maf'ulin nan da ya gabata wato naba'a hala kaunin naba'i bilhaqi to manufa da ambaton wannan kisoshin ba da labari da abin da yake cikin littattafai wato da daddu dan hujja ta tsaya bisa masu littattafan da su da wannan su ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da labarin qur'ani da wannan yana cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana cikin mu'jizozin qur'ani a ka karanta musu labarin ƴaƴan annabi Adam da Habila da Kabila halin kasancewar karanta wata ta da gaskiya idan ka raba qurbana yayin da suke fidda ibada ila Allah zuwa ga Allah wa kamshul li Habila raguni na Habila wa zar'u li Kabil da shuka kuma ta Kabila ai karraba kullu wahidin qurbana ai kowanne ɗaya daga cikin su ya bada ibada wal qurbanu ma yataqarrabu bihi ila Allah qurbanu shine abin da ake ibada da shi zuwa ga Allah dan samun kusaci abin da ya kawo wannan lamarin da sha'anin ya kasance cewa tsarin annabi Adam ya uladuhu idan ƴaƴansu suka fara girma yawan sabon nin ora sai aurar ga namijin wannan cikin ga matar wani cikin daban sai Ubangiji ya umarci annabi Adam ya aura wa ɗansa Kabil yassa ƴar uwar Habila wadda aka haife su tare da Habil ita ko ƴar uwar nan ta Habil abokiyar haihuwar annabi Adam shi Habilu mummuna ce kwarai kuma Ubangiji Habil ita ko kyakkyawa ce kwarai Habil ya ce ya yarda da hukuncin Allah amma Kabil ya ce shi bai yarda ba ya za a ɗau ƴarsa kyakkyam ƴan uwarsa kyakkyawa a aurar da ita ga wani shi ko a ce za a aura masa mummuna yace da annabi wato yace da annabi Adam kai duk abin da kake ra'ayinka kake umartar mu da shi ba Allah bane yace ai haka annabi Adam yace da su dan riba qurbanan ku fito da ibada duk wanda a cikin ku aka karbi ibada daga gare shi to ya fi kyau a bashi wannan kyakkyawan matar Habilu ya tafi ya ɗauko rago daga mafi kyan dabbobin da ya mallaka ya zo da shi ibada da shi Kabilu kuma ya tafi ga rahoniyar wato alkama daga mafi munin alkamar da yake da ita wasu suka ce kattin radi'i katti wato kaikai wanda yake mummuna har ya kai jallin ya samu wata zanganin ya kyakkyawa sai ya ci mata ya cinye ta alama ko karɓar ibada shi ne nuzulu narin saukar wuta mai sama'i daga sama turuƙuhu da za ta ƙona ibadar sai wutar ta sauko ga ragon nan da Habil ya ibada da shi ta ƙona shi wani ƙaulin aka ce an ɗaga wannan ragon da Habilu ya ibada da shi zuwa sama har Allah ya kaddara saukarsa a matsayin fansa ga annabi Isma'il, amma ba a karɓi ibada daga Kabil ba. Shine Allah yake faɗa iskarraba qurbana fatuqbila min yadima, aka karɓi ibada daga ɗayan su Habil. Shine Habil dan nazalat narun min as-sama'i, shine cewa iska ta sako daga sama ko wuta ta sako daga sama, fa aka dar qurbana. Wuta ta sako daga sama ta ci abinda shi Habil yayi ibada da shi, wala mi takabbal ba karbi ibadar ba min al-ahad daga ɗayan wa Kabil. Shine Kabil ta gariba, wannan ya jawo ya fishi li amraini, dalilai biyu aka samu wanda suka sa shi Kabil din ya fishi. Fawzuhu bil jamilati, na farko shine cewa Habil yanzu ya rabauta da kyakkyawar matan nan ƴan uwar shi Kabil, abokiyar haihuwar Kabil. Wa bi kabuli qurbani, gashi kuma ya samu cewa an karbi ibadarsa, an karbi ibadarsa. Qala, sai ya ce da Habil, la aqtulanna, ba makawa sai na kashe ka, sai na kashe ka. Qala, ya ce da shi, lima, me yasa za ka kashe ni? Qala, ya ce li taqabbuli qurbani ka duni, dan kai abinda kai ibada da shi an karba, ni ko an ki karba, shi yasa zan maganin ka. Qala, sai Habil ya ce ina ma taqabbalullahu minal muttaqina, dahir dai Ubangiji yana karɓar ibada ne daga masu tsoronsa. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana karɓar ibada ne daga wanda yake sun yi ibadar alhali suna bisa halin tsoron Allah, ba wai zara an yi ibada a sura ba, amma ba tsoron Allah a zuci, ba wannan ibadar Allah yake karɓa. Ba shi yasa bawa wanda zai yi ibada ga Allah ya zama san da yake ibadar zuciyarsa a cike take da tsoron Allah, yanda Allah Subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana, wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una, su bayan Allah na gari managarta su ne wanda suke yin ibada, ibadar da yake ta isa a ko ina a faɗe ta, amma tare da haka su ba sa duban ibada, suna yin ibadar ne alhali zuciyarsu tana jin tsoro kada ibadar nan ya zamo bata isa ba ma a ce a kai ta gaban Allah, suna ta tunanin cewa ba makawa za su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. To la in basatta
ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin.
La in basatta, Habil yace da dan uwansa Kabil, wallahi in kace zaka shimfida hannayenka zuwa gare ni, madatta ilayya yadaka ka miƙo hannunka gare ni litaqtulani, da nufin cewa sai ka ga bayana sai ka kashe ni, to ma ana bibasitin yadiya ilayka, ni ba yanda za a yi miƙo hannuna zuwa gare ka liaqtulaka dan in kashe ka, inni akhafu Allaha rabbal alamin, saboda ni duk abinda nake ina jin tsoron Allah wanda shi ke tafi da lamarin halitta gaba daya, fikatarka ina jin tsoronsa a game da cewa in kashe ka, ina jin tsoronsa a game da cewa in kashe ka. To wato wannan yayi daidai da hadisin da yake cewa kun Abdullahi al-maqtula wala takun Abdullahi al-qatila, adin yanda za a yi ko da makami aka zare ma, to ka gwammace gwamma a kashe ka, yafi ma daga a ce ka kashe wa, daga a ce kai ne bawan Allah mai kisa, to ka zamo bawan Allah wanda aka kashe, haka din yafi ma. To
inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin wa zalika jazaa'ul zalimin.
To inni uridu, Habil yace da Kabil, hakika ni abinda nake nufi an tabu'a shine a ce kai din nan ka dawo ka dauki bi ismi zunubi na, bi ismi katli zunubin kashe ni da kuma duk zunubin ma da ni, domin duk wanda ya kashe rai to ya dau zunubin da duk wannan ran ta aikata, ita wannan ran da ya kashe ta kamar ya raba ta da duk wani zunubi, ya dawo shi ya dauka wa ismika da kuma laifin ayyukan da ka aikata, allazita kaftahu min qablu, wanda ka aikata tun kafin kashe ni, fata kuna min asabin nar, in ya so ka zamo daga yan wuta ka zamo daga ma'abuta wuta, hadha tahwifu min Habila, wannan wato can da yace inni ahafu Allah rabbal alamin ai fal mani li min katrika, abinda zai ana ni a ce in kashe ka, haufullahi tsoron Allah, wa kana fi shar'ihim suda can a shari'ar su la yajibu dafu sa'ili ba dole bane in wani tayan ma zai kashe ka a ce sai ka kare kanka ba wajibi bane ka tsaya kare kanka bada abin da yake wajibi su a shari'ar su ka bada kai gare shi amma mu a shari'ar mu gurin imami shafi'i yace an sunnanta miƙa kai ga musulmi wanda ya matumbe idan musulmi ne ya taso ma zai kashe ka to ka hakure kashe kan yafi inji imami shafi'i kaka ce zaka tare shi amma in kafiri ne ya taso ma sai ya kashe ka to wannan wajibi ne duk yanda za a yi ka san yanda kai ka gama shi ka kashe shi kaka bari ya kashe ka imam maliko yace duk wanda ya taso ma yana neman kashe ka ko yana neman ya kwace ma wani abu wanda ya isa a faɗa to wajibi ne ka tsaya kan ka kare kanka ba daidai bane ka saki jiki haye ma aika aika wajibi ne ka tsaya tsayin da ka kare kanka ko da ko sai ka kashe shi ne kuma in ka kashe shi jinin sa ya tafi banza musulmi ne ko kafiri musulmi ne tayan ma zai kashe ka ko kafiri ne to wajibi ne ka tashi ka kare kanka to ina son ka dawo da zunubi na da zunubin ka fata ko na min sabin na da sabon haka ka zamo daga ƴan wuta wala uridu an abu abin smika ba nufi na bane a ce na dawo na dau zunuban ka idan ka tantuka idan na kashe ka fa ko na minun ballanta na in zamo daga ƴan wuta qala ta'ala wa hi tabaraka ta'ala yace wa zalika haka dinnan jazaa'uz zalimina shine sakamakon duk wani azzalimi a ce an shiga wuta shine sakamakon da yake jira duk azzalimi da azzalimi kai ya sa ran zai samu tsira wajen Allah la takun zalimin wala tarbi zulmi wa anke bi kulli ma yastadau yawma yatil hisabu ma li zalumin min hamimin wala shafi'in yudau
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فطوعت رن قابل تقوعت عمس زينت تقوعت عمس قتل أخيه تواكشي دوان صحابين فقتله سيكو يكشيشي إيلا أنت لما قصد قتله عند نفكشي هابيلا بيسني هذه كشيشي با sai iblis ya bayyana gare shi hakika ya tau tsuntsun ya tsora kan tsuntsun bisa dutse sannan ya bubbe dandake kan nan da wani dutsen yanzu Qabil yana kallon abinda iblis yake daga nan ne ya koyi kisa ya sanya za a yi kisa sai Qabil ya tsora wato kan Habil a tsakanin doron su biyu alhali Habil yana mai haƙuri wato lifa an samu sabani tsakanin malamai a gurin da Qabil ya kashe Habila wasu ka ce a kan dutsen Hira wasu ka ce a Basra ne nan gindin masallacinta babba wanda masallacin Basra yana cikin manyan masallatai na duniyar musulmi akwai sanda yake ma kusan ba masallacin da ya kai ishi a faɗi da girma to fa asbaha sai wayi gari min alhasina ina daga masu asara bi katlihi da kisan da ya masa wala mai da masu bi ya rasa ya zai da shi ya zai daga wannan yana wa awwal maitin ala wajhil ardi dan shine farkon wanda ya mutu a mutane akan doran kasar nan min bani adam daga bani adam fa walahu ala zahiri ya dauke shi a baya ai fi jirabil a cikin jaka ila 40 yawman wani kaunin aka ce kwana 40 ne yana dauke da gawan nan wakilin sanatan wani kaunin aka ce shekara guda ai ruya an ruwaito lamma qatala ibn adam ahahu yayin da dan adam ya kashe dan uwansa sai kasa ya zamo tana rawrawa da duk wanda yake kanta har kwana 7 kasa ta shanye jinin Habila da aka kashe kamar yadda take shanye ruwa yadda ruwa ya sauka kan kasa tsotse shi za ta to haka ta tsotse jinin Habila sai Ubangiji ya kira Qabil kai Qabil ina dan uwanka Habilu sai Qabil ya ce ban san inda ya yi ba ni ba gadin sa aka bani ba sai Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da shi ai jinin dan uwanka yana kira na daga kas me yasa zaka kashe dan uwanka sai yace to ina jinin nasa inda ni ne na kashe shi daga sannan ne aka ce da kasa tun daga wannan ranar kada ta ce za ta saki shan jini bayan wannan har abada shi sai ka zuba da jini a kan kasa duk kankantarsa sai a zo a same shi turi a samanta wai ruwa an ruwaito cewa yayin da Kabil ya kashe Habila annabi Adam yana Makka sai bishiya kaya ta bayyana gare ta ai kaya ta bayyana ga bishiya da can kafin sannan bishiyoyi gaba daya ba wanda take mai kaya abinci ya sauya to abubban marmari ya zama sun koma masu tsani kasa ta koma mai kura-kura sai annabi Adam ya ce alhali shi sannan yana Makka ba makawa an wani abu ya faru a duniya yayin da annabi Adam ya dawo ya sai Kabil sa'ala a Kabila sai tambayi Kabil an ahihi daga dan uwansa ya ce ani ba ni aka ba gadinsa ba sai ya ce a kashe shi kai wani zalika su wadda wajuhuka wannan ne ya jawo fuskar ka ta yi baki kirin sai wato annabi Adam ya fishi da dannan nasa Kabil ya tafi yana abin kora ya kama yar uwarsa Adanin ya gudu da isuwa zuwa birnin Adan a kasar Yaman Iblis ya zo wa shi Kabil ya ce da shi ai abinda ya sa ta ga wuta ta sako ta ce ibada da Habil ya yi domin shi Habil yana bauta wa wuta shi ya sa ta taimaka masa ta sako ta ce abinda ya yi ibada da shi shi ya sa kai ma shawara da zan baka ka kafa wuta ta kunu laka wani agibika da za ta zamo gare ka da zuriya ka kurin gaba wuta mata shi ya sa Kabil ya gina dakin wuta shi Kabil shi ne farkon man abadan nara wanda ya bauta wa wuta Kabil ya kasance ba wani baya wucewa da shi bilhijar sai ko Kabil ya dau dutse ya jefa masa fa gaba lamnun li Kabila a amma sai wani dan Kabil ya taho wanda yake makahu da tare da dansa sai dan makahun ya ce ga ubansa ga babanka Kabil sai Kabil ya dau dutse ya jefe shi ya kashe dannan nasa wato sai dan makahun ya ce da ubansa ka kashe ubanka Kabil sai makahon nan ya daga wato sai makahon nan ya daga dutse ya jefi ubansa sai Allah ya kaddara ya wannan dutsen ne da aka jefe shi ya zama sababin ajalinsa to sai dan ya ce da uban makaho ka kashe ubanka fa Kabil farfa al'ama ya da ubu sai makahon ya daga hannunsa ya mari ɗansa sai ya mutu sai dan ya mutu daga marin sai makahon ya ce a sannan kai tansa ya ce ya kashe ubansa da sababin jifan da ya kashe dan kuma da sababin marin da ya juriya Kabil suka dore yufsiduna suna banna a duniya har zamanin ruwan tufan na annabi Nuhu ya zo fagara kahum jami'a ya dilmiyar da su gaba daya falam yabqa minhum ahad ba wanda ya rage a cikin su wallahi alhamdu muna godewa Allah da ya mana maganin ba mabannata yanda Allah ya maganin mabannatan na da to muna roƙon Allah ma yi maganin mabannatan yanzu wanda su bannata su ma har ta fita da ta sha kanta da ta abin to Allah ya wanzar da zuriya annabi shi su har zuwa ranar alkiyama annabi Adam bai koma ba ga Allah har sai da ya ga mutum 40,000 daga zuriyarsa tsakanin ƴaƴa da jikoki da ƴaƴan jikoki da ƴaƴan 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 jikoki to ولم يدري بسمى يصنع به يا زيد الشيبة لأنه أول ميت على وجه الأرض لنشيني فرقاً متتي أبان قصة من بني آدم لك بني آدم فهمنا وعلى ذلك يدو كيش بسبان قصة فبعث الله غرابا
فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين
أبعث الله غرابا سأل الله أكون هنكاكا يبحث في الأرض يناتون كسا ينبش الترابا يناتون الترباب من قاره دباكنسا وبر الليل قفافنسا ويسيره ينازب الترباء على غراب ما يتمعه بسونا هنكاكا متجد كتاردشي حتى واراه هيا لفشد الترباين ليريه لن ينونا وقابل كيف يواري سوعته كاكازي بن قاوة وانسا ديكشي قال قابل يتي يا ويلتا كيتنسا أعجزت إن زياغة جاء أكون مثل هذا القراب لكي يزمو كبوانا هنكاكا فواري سوعت أي إنياسو إليفي واتو قاوة وانسا فأصبح من النادمين يواهي قلي إنا دقا ما سنة داما على حمله بس توكا سديتي وحفر له يمسحك وباراه يبني يبني شيء أولا حالا يندى حنكاكا نن ينونى مصر سألهم ناسي وتشكن سمنوكو ايه بلالة سيباني يوه بلالة سيباني سناني با وانده بلالة سيبا
شيني شيتو
اكا ميدا تا وانده تكي بلالة سيبا ميدا تا تا تلالة سيبا akwai mai tambaya cewa baitin da aka faɗa na Ibn al-Arabi a ƙara wato bayani a kansa wato a waccan shekarar to wanda aka faɗa a waccan shekarar ai wanda ya faɗe shi Ibn al-Arabi ne al-Hatimi wanda yake wafati wajen hijira ta 638 wanda yake cewa ya man ra'a ya manya rani ne ya manya rani ba ra'ani ba ya manya rani wala arahu kamza arahu kamza arahu wala yarani a zahirin sa yana cewa ya wanda yake gani yake gani na ni ko bana ganin sa amma akwai sanda so dewa ni nake ganin sa amma shi baya gani na akan wannan ne su masu masa inkarin suka yi inkari dan ba su gane me yake nufi ba to amma da yayi bayani cewa abin da yake nufi ya manya rani muzniba wala arahu ahiza kam za arahu mun'iman wala yarani muqli'a dewa ya wanda yake gani na ko yaushe ina ta laifi ni ko bana ganin sa yana rukona da laifin dewa nakan ganshi yayi min ni'ima ko yaushe na duba sai in gani imomin sa sun baibaye ni amma shi baya gani na tuba daga laifuffuka na hayyau na kasa tuba balle Allah ya ganna a matsayin na tuba shine abin da yake nufi da baitin wanda da su wanda suka ji basu gane ba suke masa inkari an fada dai da mun magana ko yaushe a koma ga manufar wanda ya fada summa ala urfil muhadi bihi mili fa fihi dabi shar'i lishar'i ali sannan ka dauki magana ko yaushe ga tsarin mai fadar magana ko yaushe mutum ya fadi magana za a tambaye shi me kake nufi da wannan magana in ya fada abin da yake daidai dole a yarda da ita a haka in ya fadi wanda take ba za ta yi timalin haka ba to sai a fadakar da shi cewa in haka kake nufi ba haka zaka ce ba ga yanda zaka fada yawa ba a gaggawar inkari sai an tambaye shi mai fadan magana me yake nufi
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون
قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى من أجل ذلك سبب أبندا الذي فعله قابل أبندا قابل إن يأكتان دقا كشي دو وانسا واندكا فموانا ba a taba samun kisa ba a cikin bani adam wannan shine farkon kisan da ya afko a cikin bani adam to wannan ne ya jawo katabna ubangiji yace muka rubuta ala bani isra'ila akan banu isra'il in ai inna ma asam bil zikri abin da yasa aka kebanci banu isra'ila da ambato ko da yake kisasi fi kulli millatin yazo a duk wani addini li anna yahuda domin yahudawa bihadhihi mubalaghati al'azimati tare da cewa sun san wannan mubalagar mai girma an ce duk ran da ka kashe kamar ka kashe mutane ne gaba daya sun san haka amma kuma tare da haka alaqatul anbiya'i wal awliya'i sukai gaban kai wajen kashe annabawa da waliyai sukai gaba gadi ba sa sauraron wani kamar ba ai umarni da cewa a girmama rai ba a ba ma rai ta wa'anda suke ammawa ba a ran wanda suke hassawa bayan Allah madaukaka amma suka ringa kashewa wazalika wannan kuwa yana nuna mana irin yanda zuciyarsu take kashe cewa lalle zuciyarsu ke kasasshiya ce shi yasa har suka yi wannan haka muka rubuta akan su annahu cewa lamarin da sha'anin aisha'ana lamarin da sha'anin man qatala nafsa wanda ya kashe rai bigairi nafsin ba tare da wata rai ba katalaha ko katalata da ita ran ta farko ta kashe wanda aka kashe din ta kashe au bigairi fasadin bilari ba tare da wata banna ba a tahu da wannan mai ran ya zo bilari a duniya ko min kufrin kamar wanda yake ya kafirta dan an fada inda yazo a hadisi ingatacce jinin mutum musulmi baya halatta sai ko da ɗaya daga cikin abu uku abu na farko shine wato wanda ya kashe wani sai kuma wanda yake muhsani abu na biyu wanda yake muhsani in yayi zina abu na uku shine wanda ya rabu da addinin sa ya rabu da jama'a to wa'annan uku sune shari'a ta zo da cewa a kashe su wato abinda suka yi ya halatta a taba rayuwar su au zina ko zina au kadi dariqin ko fashi wanda za a faɗa nan gaba auna wuhi ko abinda ya kama da haka to wanda ya kashe rai ran da bata cancanci a kashe ta ba rai wadda take muhsana saka annama katalan nasu jami'a to hukuncin sa kamar da ake ya kashe mutane gaba daya ai ta wato kamar ya zamo shine sababin kashe mutane gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisin da ake wani zai kisa a mafi nisan gabas wani wanda yake nisan yamma ya ji labarin kisan nan ya yadda da shi to sai ya zama ya yi tarayya da shi a cikin laifin a wa mana hayaha wanda kuma ya raya bi aninta na min katliha ya hadu daga kashe ta ai ta sababa fi baka ya ai sababa ya zama sababi a cikin wanzuwarta imma bi nahi katliha an katliha ko dai ta fuska ya hana mai kisan daga kisan au bi daniha ko ya bata abinci kaga mutun yana wani hali yunwa tana neman ta kai shi wani matsayi mummuna ko da ya rasa rai ko ya zamdar da rasa rai din to ka bashi abincin ai kamar ka raya shi sai zama kuma kamar ka raya dukkan mutane ne ko ka samu mutun yana wani hali ana bukatar magani da gaggawa amma kuma ba iko ka tsaya masa da maganin nan to kuma kara dukkan mutanen duniya ne sai zama shi kadai din nan da kai zama sababi a cikin rayuwarsa kuma kara dukkan mutanen duniya ne au amma bi arta zama bi kai ba kai amma bi dai ka tile ha ko dai da hana mai kisan an katile ha daga yake kisan au bi dani ha ko da ci da ita ba ta abinci wa hifziha da kare ta min aslabil halakati daga sauran sabubban halaka wanda sabubban halakan nan suna da yawa to duk wani sababi dai da zai iya sabauta halaka kai kokari ka kare wani daga wannan sababin ya zama ya samu rayuwa saboda haka to kamar kara dukkan duniya ne kamar kara duk mutanen duniya ne qalam abfaka annama hannas kamar ya rayu mutane ne game an gaba daya qalam abbas qalam abbas yace min hay sun ta yake hurmata dan gane da cewa ya keta alfarmata shi wanda yake sa ayin nufusil maqtulati ayrawkan da aka kashe walizawarada wannan ne yasa ya zo fi hadisi hadisin wanda ya kawo tsari mummuna to zai dau laifin wannan tsarin mummunan da ya kawo da laifin ma duk wanda ya aiki da ita har zuwa ranar alkiyama shi yasa Kabilu shi ya dau laifin duk wanda ya kisa bayan sa to sai an rubuta masa daga bani Adam me yasa dan shine sabbi a cikin wannan shi ya bude hanya yasa duk wanda ya bude wata hanya ta banna to duk wanda za su yi wannan bannar sai ya dau laifi su da suka yi bannan sun yi laifin za a rubuta musu kuma shi wanda ya bude musu hanyar bannar shi ma sai an rubuta masa kamar yanda za a rubuta musu domin shi Kabilu shi ne farkon wanda kisa ya abku daga gare shi wasauniha inda aka ce kuma kamar yara ya mutane ne gaba daya in yi kokari a game da rayuwar rai daya to saboda ya kare ta wala kada atum rusuluna bil bayyinati hakika manzanninmu sun zo da hujjoji daban-daban ai manzannin banu isra'ila sun zo banu isra'ila da hujjoji daban-daban bil mu'jizati da mu'jizozi summa inna katsiran minhum amma kuma tare da duk wannan abin da suka gani irin hujjojin nan da manzannin nan suka zo musu amma sai ya zama mafi yawa yawansu da musrifuna masu banna ne ba da zalika ba nan filari a duniya sai zama su ne manya ma a wajen jawo kashe-kashe a tsakanin al'ummu daban-daban ba don komai ba don su ci moriyar duniya su dewa su kan haddasa fadace-fadacen yaƙe-yaƙe tsakanin al'ummu daban-daban ko a cikin al'umma ɗaya su haddasa rigingimin ba don komai ba don su mori wannan don ya zama wato wannan mamora ce gare su to المجاوزون حد الكفر والقتل سن يتري إياكا دا كافرتي دا كسا وغير ذلك دون ون ونزل آية سوكا في الأورانيين أتكيون أوراني إياوا جمع أوراني وانا أورانيين دا أكفت أجمع إنينا أورانيو nisbatu nisba ce li urainata ga urainata wata kabila ce a cikin larabawa kamar juhaniyu nisba ga juhainata mazaje takwas ne su uraniya wannan mutum takwas ne dukkanin su maza sun zo madina suka bayyana musulunci ba su da lafiya suka kai kara ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka kai kuka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna fama da rashin lafiya ya umarce su su fita zuwa raƙuman sadaka mutu goma sha biyar ce raƙuma goma sha biyar ne tana kiwo a kan dutse tare da wani bawa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya yanta ana kiransa ya sarun nobe yayin da suka samu lafiya falan masa ku yayin da suka samu lafiya sai suka kashe makiyayin nan na manzo suka kore raƙuma suka yi ridda daga musulunci shi yasa su wannan laifin nasu ya yi yawa ga yaƙi da suka yi da musulunci ga kashe wannan bararre na manzo da suka yi ga sata da suka yi ga ridda sun yi ridda daga musulunci labarin sai ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ga irin aika-aikar da suka yi ya aika kamar mahaya 20 su bi su aka kamo su aka kawo su gaba daya aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya umarni da cewa a yanke hannayensu da kafafunsu da sabani wato a yanke hannun dama da kafar hagu wasa mala ayunahum wato yewa idanunsu kwalli na wuta ya yi musu kwalli na wuta ya basu a kan dutse suna cizon dutse suna cewa a ba su ruwa ba wanda ya shayar da su har suka mutu haka in ka ce a sa musu wuta a idanu bil ju'i wal adashi, a ce an kashe su da yunwa da mutuwa da yunwa da kishirwa. Ai wannan musula ce, gashi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga haka. To akwai amsoshin da za a bayar anan, yana daga amsoshin kazalika, cewa haka suke wa mai kiwon nan da suka kashe. Yana daga wannan cewa wannan hususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fihim, a cikin su. Yana daga wato amsoshin da za a bayar, cewa wannan da can ya halatta kai nafsinsa. To inna ma jazaa'u
innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
Wato can yace lamma qadimul madinata suka zo Madina wa hum maraba su da lafiya, fa zan lahum annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izini an yi harjo ila al-ibli, cewa su ta zuwa ga raquma, wa yashrabu min abwaliha wa albaniha, su sha daga bawalinta da nonanta. An ce bawalin maganin annoba ne. Azama lakum min zalika daharata faralati ma kulil lahani, daga wannan matsalan ne Imamu Malik radiyallahu ta'ala anhu ya fahimci cewa ashe da kashi da fitsari na duk wani mai ran da yake an halatta cin naman sa, to ashe kashin nan da fitsarin nan duk dahiri ne, sawa'un dabba ce ko tsuntsu, duk abin da aka halatta cin naman sa aka ce abin da ya fito daga gare shi dahiri ne, inda wato wanda yake jinsin fitsari ko kashi. Sai fa idan ya zama yana amfani da najasa illa an ya tagazzal ma kulu bi najis, sai ko idan ya zama yana cin najasa, to a sannan da bawalinsa da fitsarinsa sai su zama najasa. To wato wa falan masa ku yanda zafiya ta dawo gare su, katalu ra'iyan nabi, sai suka kashe mai kiwon annabi sallallahu alaihi wasallama, shine ya sarun nobe wastaqul ibla, suka kora raquma, suka kora raquma. Sai Allah ya saukar da wannan ayar innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha, da ya sakamako da za a aiwa dukkan masu yin yaki ga Allah wa rasulahu da manzo, bi muharabatil muslimina, ta fuskar yakar musulmi. Duk wanda ya taba musulmi, Allah ya taba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba. Shi yasa ba daidai bane a ce mutum yana cika baki da cewa shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ko yana da wani hali game da soyayya annabi, a same shi kuma yana taba musulmi. Ai kana taba musulmi, annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba, yanda ake faɗa a kissan nan mashhuriya ta malamin nan na Ifriqiya, wanda aka ce wata ran an yi fari a Ifriqiya, abinci matuƙar tsada, shi malamin nan Allah ya kaddara cewa yana da abincin ya taɓa tintini tun kafin zuwan farin, akwai abinci da yawa a gidansa. To da farin nan ya afko abinci kai inda ya kai wajen tsada, sai aka ga yana fito da shi ya kai kasuwa ya siyar gaba ɗaya, kashe gari kuma sai aka ga ya tafi kasuwa. Au, yace malam, to wannan wani irin abu ne, kai da akwai abincin a gidanka ne ka siyar kuma ka fito ka je kai? Au, sai yace yo, in ba mu ji irin abin da al'ummar annabi ba suke ji sallallahu alaihi wasallam, gobe in mun haɗu da shi me za mu faɗa masa, me za mu faɗa masa in ba mu ji irin abin da suke ji ba? Shi yasa kana da awar san annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma wani matsayi a san, amma kuma a same ka baka tausayawa al'umma annabi, ai wannan da awa ce kake. In dai masoyi ne na annabi haƙiƙa, to ai ko lalle zai tausayawa al'umma annabi, ko ba dan kome ba, dan duban al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama. Al'umma su an faɗa bil mu'minina ra'ufun rahimun,
كان برا بالمؤمنين رؤوفا ورحيما وصابه رحما يعني دبا توسا الامه النبي صلى الله عليه وسلم اي با روان النبي دشي ده ابن زي تيما اما حقيقه با روان النبي دشي سين yana so ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da tsarin annabi ya dawo ya tausaya wa al'umma a tausaya wa al'umma shi yasa duk wanda ya taba musulmi to fa ya taba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ashara bi zalika yayi nuni da wannan ila annal kalama zuwa cewa magana ala sifi murati musa shafi murati ne taqdiruhu abinda yanda za ka kaddara yu haribuna awliya allahi wa awliya rasulihi suna gaba da masoyan Allah masoyan manzo sallallahu alaihi wasallam humul muslimun sunne muslimi wa fa'ada bihi ya fa'idantar da wannan ana cewa wannan umarnin wannan maganar magana ce dorariya har ranar alkiyama ba wai take banta da kuran ya wannan ba a duk sanda aka samu dan fashi to wannan shine hukuncin sa waya auna suke kokari suke yawo fil ardi a duniya fasadan da banna bi kadai tare ta fuskar yanke hanya li azil mali ko dai da rukun dukiya aw hakil harimi ko keta alfarma kamar su abinda suke in sun kama mata a ce silalata da su aw katilin nufus ko ku dan kashe rawuka ba ruwan su da dukiyar ba ruwan su da matan sai dai su kisa malikawa a zancen da yake ya suka fada tarifin ma dan fashi ba sai lalle haka ba zaran ma wanda zai rufe hanya yace ba wanda ya isa ya huce suka ce hukuncin su daya da dan fashi shi ma duk abin da za a yi wa dan fashi haka za a yi masa koda bai kisa ba amma dai ya hana a huce cewa ba a isa a huce ba to wanda duk yayi haka hukuncin sa hukuncin dan fashi shi yasa yanda mai mutasar ya kawo yake cewa wato duk wanda yake ya tsare hanya wanda ya hana abu ta hanya to za a dauka cewa dan fashi ne haka nan ma wanda yake wato wani mai wake mutasar din yake cewa ahizu malim yata'azzaru ma'a gausu waqa'i'un tariqan salaka liman antuslaka ko waqa'i'un tariqan man fa'ali ajli antuslaka lawmun farida bi baldatin muharib subulal huda muharibun subulal huda wanda ya karbi dukiya a inda taimako ba zai imkani ba ya karba da karfi to dan fashi ne kuma malikawa da shafi'awa a wajen su koda amfanin da yayi da karfin na jikin sa ne ba hada da makami ba a wajen malikawa wanda da karfin tsiya ya tsare hanya yana karban kudi ba wani makami ko sanda babu tare da shi amma da karfi ne yake murdewa masu cewa ya karbe dukiyar ta su to dan fashi ne hanafiyawa da hanabilawa su ne suka ce sai in ya hada da makami amma in zarar jikinsa ne karfin jikinsa ne wannan ba za a ce dan fashi bane sai dai a ce mai kwace ne amma su malikawa da shafi'awa suka ce ai dan fashi ne wajen malikawa kuma da wasu malaman da yawa suka ce ko da a gari ne ko a gida akwai a cikin malamai wanda suka ce dan fashi ba a amsa sunan dan fashi sai in ya zamo a jeji amma in a gari ne ai ana ganin za a iya gamawa da shi a kusa to amma kaga abinda ake gani a yau a rayuwa ya kara karfafa mazhabar malikawa ko na cewa ko a cikin gari ne ko a gida ne ya shiga inda da karfi ne za a dauka cewa dan fashi ne hukuncin dan fashi ya hau kansa ne abinda za a yi wa dan fashi za a yi masa shi yasa a wajen malikawa bambanci tsakanin kwaci da fashi shi dan kwaci mai kwace yana yi ne inda za a iya taimakawa wanda yake sanye wa kwacin shi ko dan fashi yana yi ne inda a ce an taimakawa wanda zai wa fashin zai wuya da wuya kafin shi ya samu taimako to inda ko da ga mutanen amma ya zama wani ya zo ya ce zai taimaka masa zai wuya to dan fashi ne amma mai kwace shi ne wanda zai inda yake da gaggawa za a iya taruwa a ga an maganinsa. To wannan shine mai kwace a wajen Malikawa, wato kuma suka ce koda shi kadai ne a gari ya zo da matsayin da zai iya kwacen taimakon wanda yake wa kwacen ba zai imkani ba da gaggawa. To ya zama dan fashi koda a gari, shine wa in bi baldatin faqatun farada, wa in bi baldatin faqatun farada, yanda Halifatu bin Hassan yake fada a waken wake muhtasar din dai. To haka nan ma kuma mai yaudara, wanda duk zai yaudara ya ja mai kudi zuwa wani waje dan ya kwace masa kudin, to shi ma dai a wajen Malikawa suka ce dan fashi ne. Amma su malaman suka ce a wannan ba dan fashi bane. Haka nan wanda zai yaudari ya yaro, haka nan wanda zai ba da wani abu a sha ko zai sheka wani abu ga wani dan ya kwace masa wani abu nasa ko ya taba lafiyarsa, to shi ma duk wannan hukuncin su hukuncin dan fashi a wajen Malikawa. Shine kaza muhadi'un wa muskin muskira, kaza muhadi'un wa muskin muskira. Haka nan su Malikawa suka kara yalwata tarifin da suka bayar na dan fashi, suka ce haka nan ma duk wani mai mulki da yake amfani da mulkinsa da isassa ta sarauta wajen karbe abin da ke hannun talakawa, kace shi ma a iya masa hukunci da hukuncin dan fashi, dan ko dan fashin ne hakika ne, ne dan fashin suka yi amfani da karfi ko da ajeji ne, shi ma yayi amfani da karfi ne ya raba mai abu da abunsa, shi yasa ashe kenan sai a yi masa hukunci irin hukuncin dan fashi. Hukuncin su daya da yan fashi a wajen su Malikawa. To magana tana da tsawo, amma dai misalan musamman da ake magana cewa ai ana bin tsarin musulunci, ya kamata wato a sake duba wannan babin, a dawo a sake dubawa shi Shawalifa Almagharibi babin na mutasar babin da akan muharibin ya wake shi a wasu baitoci har guda 24, ya wake baki ɗayan wannan babin a baitoci 24 nasa. Ya kamata a ce an dawo an sake duba wannan, wasu kunce-kuncen da yawa da suke afkuwa yanzu, musamman kuma yanda ake fama ta a cikin gari, yanda ba da sauransu wanda suke haɗawa da kwace da makamantansu. To a dai masabar Malikawa duk irin wannan hukuncin da zai hau kansu hukuncin yan fashi ne wanda za a faɗa a yanzu, shi yasa la'alla ɗaukan irin wannan matakan zai rage afkuwar haka. Daman dai an shar'anta ne dan ai maganin haka al'umma ta dawo ta zauna cikin aminci, dan abu na farko a rayuwar al'umma shine zama a cikin aminci, zama aminci gaba yake ma ai da abinci, dan kuwa ko ana jin yunwa in ba amincin fitowa sai ta gagara balle har a nemo abincin. Shi yasa abu na farko ai shine a fara tabbatar da an kare mutum ya zama ya samu damar ya fito. Ko Malikawa suka ce dan fashi fa ko kafiri ya taba dole a taba shi, ko kafiri ya taba dole a taba shi, ba dama a ce za a yafe masa cewa ai wanda yawa fashin kafiri ne, ko shi musulmi ne ko dan gidanwa dole a taba shi, shi ma sarki kansa bai da damar ya ce yafe, zai yafe ko hukuma ta musulunci ba ta da damar ta ce za ta yafe masa. Kisa da aka yi haka ba ta fuskar fashi ba, akwai damar waliyan jini su ce sun yafe, amma bannar da aka yi ta fuskar fashi to ya zama dole a dau mataki akai, ba wanda yake da damar ya ce ya yafe, ko da wanda aka kashe wa dan uwan ne ta fuskar fashi, ko aka yi wa kwace, ko aka yanke masa gaba ta fuskar fashi, to bai da damar ya ce shi zai yafe. Magana ce ta al'umma, magana ce ta a kare rayuwar al'umma. To sakamakon su an yi kattalo shine cewa a kashe su min gairi sulbin, ba tare da an tsire su ba tun farko a fara kashe su kawai kai tsaye, aw yusallabu, ko kuma a tsire su bi alqatali tare da kisa, wato a tsire su sannan a kashe su fi mahalli mashhuri, a guri ko wanda kowa yake zuwa, dan ya zama wanda suka gansu sun yi yawa, yanda zai zama haka din tsawatarwa ne, li zajri gairihi, dan a tsawatar da wani dan a tsawatar da wani wanda dai yake so ya aiki irin nasu ya ga irin makomar da take samun au tuka da aidihim wa arjuluhum ko a yanke hannayensu da kafafunsu min hilafin daga sabani wato a yanke ai aidihimul yumna a yanke hannayensu na dama wa arjuluhumul yusra da kafafunsu na hagu au yunfaw minal ardh ko a kore su daga ƙasa me ake nufi da korarta su a wajen malikawa da shafi'awa suka ce a kore su wata ƙasar su bar ƙasar su hanafiyawa da wata ruwa a masabar imam ahmad suka ce a yi ba haka ake nufi da kora ba yi mai banna a garin su ma ka kore shi wani gari ai kana ma kenan ai ko take ka kore shi wani gari ai ka kara yin ka masa lasu sai ne shi yasa suka ce a ai abinda ake nufi da wannan korar shine a sa su a kurkuku a sa su a kurkuku kurkuku ma mai matsananciyar hukuma domin a jefa mutum a kurkuku kamar korarsa ne daga ƙasa kamar ka ba korarsa ne ma daga duniya yanda wani yake fada yake cewa kharajna minad dunya falasna min ahliha yake cewa idza jaa an-nasjaru yawman lihajatin ajibna wa qulna jaa hadha minad dunya idan mai tsaro yazo idan ganduro ba yazo mana wata rana dan wata bukata sai mu ta mamaki mu ce oh wannan daga duniya yake mu muna wani waje ne ba a duniya ba shi yasa su hanafiyawa da hanabilawa a wata ruwa daga gare su suka ce ai abinda ake nufi da korar kenan a sa su a kurkuku wa au au din wa au akwai wawi a nan a wata nusar baya sawa ko wa au au din litartibil ahwali dan jeran ta halayen ne wato wajen shafi'awa falqatalu in kisa liman qatala faqat ga wanda ya kisa ne a wajen fashi wanda ya kisa to shine za a ce a kashe shi wasalbu firewa kuwa liman qatala wa ahzal mala ga wanda ya kisa ya karbi dukiya to shine sai a tsire shi kuma a kashe shi bayan an tsire shi walqatu yankewar ku a yanke daman hannun dama da kafar hagun liman ahzal mala wa lam yaqtul ga wanda ya karbi dukiya ne bai kisa ba wanda shi dukiya ya karba amma bai taba rai ba wannafi korewar kuwa liman ahafa faqat ga wanda shi bai daya ba ma bai kisan ba bai karbi dukiyar ba tsoro dai ya baya ya bada tsoro ne to wannan shine in an kama za a ce a kore shi din qala ibn abbas haka ibn abbas ya faɗa wa alayhi shafi'i akan haka imami shafi'i yake ai muwafiqan fil ittihad ibn abbas la muqallidan lahu ya dace ne a ittihadin sa ga ibn abbas ba wai yayi takalidi ba gare shi tunda shi yana ganin maganar sahabi ba hujja bace yanda aka ruwaito daga gare shi ko da yake malamai masu bincike sun ce a zuzzurfan tunani a littattafan imami shafi'i wanda duk mujtahidan nan ko ba wanda ya bar littattafai kamar nasa eh wanda ya wajen littattafai ne wanda ya bayyana fiqhu a ciki to ba wanda ya bar littattafai ma rabin nasa nan ya yi littattafai da yawa da bayyana fiqhun sa ya bayyana hanyoyin da ya bi na gano matsalolin da hanyar da ake bi to an duba littattafan nan za a ga a hakikan lamari yana ruko da fadin sahabi shi yasa maganar sahabi hujja ce kenan a wajensa ba kamar yanda shi sawi ya faɗa a nan ba wa inda maliki wajen imam malik kuwa au ala babiha au ta zo ne bisa babinta ba ta zo don tartibi ba ta zo ne don tahayiri shi yasa koda wanda ban tsoratarwa kawai ne in an ga abinda ya fi dacewa shine a kashe shi to akwai damar a kashe shi koda bai karbi kwabar kowa ba koda bai kashe kowa ba ya fita da sunan dan fashi ne ya zama ya bada tsoro gudunsa ya sa an bar hanyoyi ko abinda ya kama da haka to aka kama shi wajen imam malik ko shi ma a iya zartar masa da hukuncin kisa ko tsirewa to lakin sai dai bi hasabi ma rahul hakim dan gane da yanda mai shari'a ya ga ya dace faududul muharibi haddodin dan fashi a irin azqaba